Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma shi za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 5 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumomi a jihar Adamawa Najeriya na kan kokarin shawo kan wani rikicin da ya bulla a yankin Numan. Za kuma a ji cewa wasu jigajigan jam'iyyar adawa ta Amin Amin a jamhuriyar Niger sun ce mataimakin jam'iyyar ya koru. To ko ya yadda?
Ba mu koru ba, sai an sa committee ya ba mai gaskiya gaskiya ba mai ƙarya ƙarya.
Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakubu Makeri na tafi da shirin sana a dawo lafiya. Salamu Muna Barma kuma na tafi da sharhin jaridun jamhuriyar Niger. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Jami'ar tsohon shugaban kasar Yemen Ali Abdullah Saleh ta tabbatar jiya Litinin cewa an kashe shi, yayin da kuma ake ta yayata wani faifan bidiyo a kafofin sadarwa da ke nuna cewa gawarsa ce an kashe shi sabili da kare kasarsa, inji Faika Al-Said, shugaban jam'iyyar General People's Congress, wanda ya dura wa 'yan tawaye da ke tada kayar baya alhakin kashe Saleh a Sana'a babban birnin kasar. Saleh, ɗan shekaru 75, ya mulki Yemen na tsawon sama da shekaru 30 kafin aka hambara gwamnatin sa yayin boren da aka gudanar a shekara ta 2012, sai dai ya ci gaba da yin tasiri ta fayan fage, inda ya kulla abota da kungiyar Houthi da Iran ke marawa baya. Ya mutu kwanaki biyu bayan nuna alamar rugujewar wannan haɗin kai. Ranar Asabar kuma Saleh ya sanar da raba garima da kungiyar baki ɗaya, ya kuma ce zai sake kulla dangantaka da ƙasar Saudiya. 'Yan tawayen da suka sanar da mutuwar Sajiya sun ce yana kan hanyarsa zuwa Saudiya ne lokacin da aka kashe shi. Suka kuma bayyana mutuwar tasa a matsayin abin da suka kira watsi da dangantaka da bai yadda da ita ba.
Kasar Masar tana buƙatar ɗaukar mataki mai inganci na shawo kan barazanar ta'addanci da take fuskanta, kamar yadda waɗansu ƙwararru kan ayyukan ta'addanci a Washington suka shaida wa muryar Amurka. Makon jiya, shugaban ƙasar Misir Abdul Fattah Al-Sisi ya umarci jami'an tsaron da su yi amfani da ƙarfin soji wajen maido da tsaro da zaman lafiya a sashen ƙasar da ke yankin Sinai cikin watanni uku. Umarnin ya zo ne bayan ƙazamin harin da aka kai a masallacin sufaye a watan da ya gabata, da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 300 a ƙauyen Al-Rada da ke arewacin Sinai ɗin, hari mafi muni da ƙungiya mai tsoron ra'ayin addinin Islama ta taɓa kaiwa a ƙasar.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yi kira ga Pakistan jiya Litinin da ta ƙara zagi damtse wajen tankara mayaka da 'yan ta'adda da ke kai hare-hare a ƙasar, tare da bayyana irin rawar da Istanbul, wato Islamabad, za ta taka wajen yin aiki tare da Washington ta samar da hanyar da za a iya samun zaman lafiya a Afghanistan. Mattis ya isa Pakistan a wata ziyarar kwana ɗaya, ya kuma gana da Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi da babban jami'in soji Javed Bajwa, manyan ƙusoshin gwamnati da shugaban cibiyar leƙen asirin ƙasar da kuma mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasa, su ma sun halarci wannan zama. Mattis ya tashi daga zaman da ƙarfin gwiwa da kuma gabagadi, bisa ga cewar wani babban jami'in tsaron Amurka wanda ya bayyana ganawar a matsayin wadda aka gudanar kai tsaye da kuma mai da hankali kan ƙarfafa yadda da juna.
A karon farko tun shekarar 2011, wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya zai ziyarci Koriya ta Arewa, wadda ta yawaita gwajin makaman nukiliyar ta bana. Majalisar Dinkin Duniya ta ce karamin magatakardan Majalisar Dinkin Duniya din Jeffrey Galtman zai ziyarci Pyongyang daga ranar 5 zuwa 8 ga wannan wata na Disamba. Zai kai ziyarar ci bayan wata gayyata da dadewa da hukumomin Pyongyang suka yi da nufin tattaunawa da Majalisar Dinkin Duniya bisa ga cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniya din Stefan Dujarric jiya Litini. Ya ce an ba cibiyar gurin gayyatar ne yayin taron kwalin majalisar da aka gudanar a watan Satumba. Dujarric ya ce za a tattauna kan batutuwa da dama.
Daga ƙarshe a wata nasara da shugaba Donald Trump ya samu, kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin kyalewa a aiwatar da dokar hana waɗansu ƙasashe shiga Amurka yayin da ake ci gaba da ƙalubalantar dokar a ƙananan kotuna. Alƙalai 7 na kotun sun kada kuri'ar goyon bayan gwamnatin yayin da guda 2 da suka hada da Ruth Bader Ginsburg da Sonia Sotomayor suka ce ya kamata a ci gaba da aiwatar da ƙure-ƙuriyar takawa dokar birki. Basu dai ba da dalilan su na yanke wannan hukunci ba. Umarnin hana shiga Amurkan wanda shine karo na uku na Trump wanda ya bada wannan umarni ya haramta wa galibin matafiya daga ƙasashe 8 shiga Amurka da suka hada da Chad, Iran, Libya, Korea ta Arewa, Somalia, Syria, Venezuela da kuma Yemen. Musulmi ne suka fi yawa a 6 daga cikin ƙasashen da aka haramta wa shiga Amurkan.
Labaran duniya kenan aka saurara. To bari mu fara daga jihar Adamawa Najeriya inda hukumomi ke ci gaba da daukar matakan tabbatar da kwanciyar hankali a yankin Numan. Ibrahim Abdul Aziz gare ka.
Kamar yadda rahotanni ma suka bayyana, kayukan da lamarin ko ya shafa sun hada da don lawaru ke da more da ma wasu kayuka da dama a karamar hukumar Numan da madam sarki kudancin jihar Adamawa. Sakamakon wannan abu ne ke faruwa yanzu. Tuni fa gwamnatin jihar Adamawa ta kira wani taron gaggawa na shugabannin tsaro a jihar domin daukar mataki. Kamar Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan harkokin yaɗa labarai a jihar shine ya yi wa manema labarai bayanin halin da ake ciki da ma kuma matakan da aka dauka.
Mun kira manyan jami'an tsaro nan mun yi taro da su kuma mun ba su duk guduma da ya kamata mu bayar a tabbatar cewa an shawo karfin wannan abin. Insha Allah biiznillahi ta'ala nan zuwa anjuma dai insha Allah komai zai lafa.
To sai dai kuma yanzu a yanzu tuni fa aka tura karin jami'an tsaro ciki ko har da sojoji yayin da ma a wasu wuraren ake fa zaman daddar. SB Uthman Abubakar shine kakakin runa yan sannan jihar Adamawa ya yi min bayani irin halin ma da ake ciki da kuma su ma matakan da suka dauka.
Matakan da muka dauka shi da jama'an mu na tsaro suranan a yankuna da ke wayan Numan, mun samu labarin wani dan rikici aka na barki ta bangaren wani kauye da kira Shitunga. To tare da haɗin gwiwan sojoji na sama da na ƙasa da su mabulamu da su fago da SS duka hankali ya koma ta wannan wajajen kuma duka an ɗauki duk matakin tsaron da ya kamata a ɗauka an ɗauka insha Allah mutane kuma zuwa kawai da muka shafa daji sai jike da mashi tun jima mutane illa fiye da abin da muke tunani saboda abin da mutum bai ji ba bai gani ba amma in ya faɗa muka za a kama gaban shi ake yi.
To kawai yanzu kamar rayuka na kuke da yaƙi ne an sun salwanta.
Tabbatar maganar rayuka kan ba ni da labari ko kuma ita rudana ba mu da labarin. Rayukan suka sarwanta muna nan da yake fatan a yi na kakira yin da ma duk hankali ya koma wannan wajen jaman tsaron musulman nan a wajen a hankali yin da hankali ya lafa muka samu karin bayan zamu sanar da ku.
Akwai batun kan cewa an tare hanyar Gombe ana tare motoci da suke tawa ana fidda mutane ana kashewa, menene gaskiyar batun?
A wannan ba gaskiya ce domin motocin mu kamar yadda ka sani kuma mutane suka sani muna da safe highway din da wannan damar suna nan suna
kakakin runa yan sannan jihar Adamawa kenan. SB Usman Abubakar, Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Wannan kai ke a kuma gaida Ibrahim kafin mu ci gaba ga wannan
tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba sun kashe ba
Allah ya sa an saurari wannan gargadi. To yanzu kuma bari mu ketara Jamhuriyar Niger, inda aka shiga rigima a jama'iyyar adawa ta Amin Amin, har ta kai ga wani bangare ya tsige mataimakin jama'iyyar. Sula Barma, gare ka.
Jan kafar da shugaban jam'iyyar Amin Amin Ladan Chana ya gwada wajen sanar da mataimakansa bukatar bayar da sunan mutumin da ya kamata a ba mukamin minista domin ya canje shi a gwamnatin da shugaba Isuhu ya yi wa garan Bawul a ranar 30 ga watan Oktoba da ya gabata. Shine mafarin wannan takun saka da ta yi sanadiyar korar Muhammad Mubarak daga jam'iyyar Amin Amin. Inji Abdulkarim Dambaji, kusa a bangaren shugaban jam'iyya.
Ka san cikin constitution in za a sa minista ana ba da lokacin da za a mishi bincike nashi a wanda ya kuma gyara baya abun da ya kwana ina da lahi ko baje lahi shi mai gida bai tsammani a ce a ran nan za a sa gubernawa zai tsammani kenan umma yana da kora kwana guda ne wanda kakin ya aika shi bai sai nan matsalar budi kamar da aka samu matsalar lokaci ne shi prime minister bai kwatanta da kamar a yau din abu din yake so shi kuma mai gida na dibin kamar ko ma an yi gaugawa ya kai gobe.
To kome ke matsayin Muhammad Mubarak da magoya bayansa a game da wannan mataki?
A ba mu koru ba kaida ta party an santa sai an sa committee wanda yake kula da wannan ya saurari mutum ya ba mai gaskiya gaskiya ba mai ƙarya ƙarya. To kenan wannan abu da an kai shi an kire mu 10 ga wata 11 ga wata rana guda gaba daya a ce an tige vice president na party ina kuka taba gani
tuni dai wannan rikici ya fara bazuwa zuwa sassan ƙasa dalili kenan da a ƙarshen mako rashin doso ya fitar da sanarwar goyen baya ga mataimakin shugaba to amma bangaren shugaban jam'iyyar ya ce ba za ta sabu ba mafari kenan da aka rushe kwamitin na jihar doso baki daya don mai gurbin sa da wani
shi deja mun gida yana da inci sukan namu da jama'an interior ya rushe gudan jiha in ya ga abubuwa wanda bai gabata ba ila da bizin prerogative aka ce wanda yana rushe su duka gaba da asaki to shi yasa ya rushe da doso duka jamon je doso mun sa sabon biro
yanzu dai Muhammad Mubarak da ɗan rakiyar sa sun yanke shawarar shigar da kara a gaban kotu
za mu tafi a justice ni na kai na zan kai kara wurin kotu mun gura mishi ke bari ma abin da yi bannan ba shi bane gaskiya kenan kuma mun yarda da justice cikin Niger kullun tana ba mai gaskiya gaskiyar shi
a ƙarshen shekarar 2014 ne wasu ƴan siyasar da aka kora daga jam'iyyar Model Lumana saboda zargin bijirewa umarnin jam'iyya suka kafa Amen Amen wace ta samu kujeru uku a zaben majalisar dokokin kasa na zabukan 2016 yayin da jam'iyyar tan a zagayen farko ta goyi bayan takarar Muhammadu Isuhu na PNDS tarayya dake neman wa'adin mulki na biyu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
To a gaida barma yanzu kuma bari mu koma gefe guda baba makeri ya gabatar mana da shiri na gaba
Matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya Baba ya ko makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Kamar yadda bakon namu mukaddashi shugaban hukumar kiyaye hatsira da jihar Kano Ahmad Tijani Muhammad a wancan mako yayi wa Mamudu Kwari bayani cewar tukin ganganci da direbobi ke yi ne ke haddasa hatsira akan hanyoyi kana kuma ganin hukumar ba za ta iya kasancewa a ko ina don kula da direbobi masu tukin gangancin hukumar ta iya bakin kokarinta ta kafa ofisoshinta a wurare da dama bayan kowace tafiyar kilomita 50 don kula da irin waɗannan direbobin a wannan mako hirar tasu za ta tashi ne daga wannan tambayar
amma kafin a kai waɗannan kilomitoci da ambata na kilomita 50 daga nan zuwa Ciromawa zuwa tashar Yari zuwa Zari zuwa birnin Yaro motar nan an mata lodi ne daga Kano me zai hana a ce akwai jami'an kula za su tabbatar da wannan
wofness a tasha bari in baka misali yawancin su saboda muna kai mutanen mu to ba tashan suke lodi ba akwai wasu wuraren da suke zuwa su kade suka sani a bayan gari in yau mun gano wurin gobe sai su canje wuri yanzu haka da zaka fita zaka gansu sun san inda mutanen mu suka tsaya misali har yawo suke da waya misali in ka fito daga kantin Kwari sai a ce maka kada ka biyo wurin kantin Jifatu ko wurin
Zariyo
Road daidai misali ko gadar Lado ko dangi za a ce maka akwai Aero Safety akwai yan karota kar ka biyo nan wurin sai su rika shiga lunguna lokacin da za mu sami labarin sun je wurin lungu mu ma mu bi lokacin kuma masu ɗan koransu za su ga musu a waya to Aero Safety sun bar nan wurin sun koma wuri kaza yanzu har mobile court muke yi amma labari kafin ka ci kwago ya bazo sai ga mutane suna bullewa ta daji ba dai wai za su daina laifin ba ai ya fi sauki kai in overload ne ka sauke overload ka biyo hanyar ka wuce ba za su yi ba
amma a hannu guda kuma su kansu direbo wannan muna magana ne akan direbobin hire mota da sauran masu dakon kayayyaki direbobi waɗanda ake cewa yan private masu motocin kansu duk da su ba wannan loading suke ba ana ci gaba da kokawa da yanayin kuma ɗabi'ar jami'an ku cewa yadda suke wa mutane musamman ga waɗanda suke kokarin su bi dokar wani lokutan ma akwai zargin cewa wanda yake kokarin ya kiyaye doka din ma ku jami'an ku sun fi wato tsananta masa su ma ɗabi'ar ce ko kuma a ba su da isasshen training ne da kuke musu
a'a ban yi tsammani ba da yawa za ka cewa abinda mu muke ba muhimmanci wani shi sai ga ba abu ne mai muhimmanci ba bari mu baka misali wani shi a wurin shi tsaddan taya ai ba wani abu ne shi a wurin sa to muku babban laifi ne saboda mun san kana iya cikin tafiya ta fashe ta kawo accident din zakai asarar ranka kai asarar motar ita kanta
to shi a wurin sa karami ne mu ko a wurin mu babba ce ba za mu bari ba ko ba gane Hausan ba to irin wannan ne yake faruwa wani zai ce maka aini lasin ne kawai ban da shi ina da takardun mota na sa silver amma ban da lasin ba kai da lasin ma bai kamata ka hukan hanya ba kai kana iya ganin shi karamin abu ne to amma mu a wurin mu in ba ka da lasin ba ka da cikakken training da ya kamata ka hau babban hanya har kai tukin mota wani yana ganin cewa wai din bai sa seat belt ba misali ba wani abu bane wani ma zai ce maka a cikin gari mai amfanin sa seat belt amma mu mun ga muta wanda suka yi accident a cikin gari suka rasa rayukansu saboda ba belt ko ba gane ba to wannan shi zai sa domin mu taimaka maka ka kiyaye lafiyanka da dukiyanka muke maka wannan ba ni wai wani abu ba wai rashin training ba
abinda ciwo
amma a wani lokaci
abinda ciwo kaga
bari mu baka wani misali a wurin da ake sa breakfast akwai wanda suke sa ruwa da o accident da aka yi kwanaki a nan Jifato wanda mutum biyu suka mutu bincike ya nuna cewa breaking ya sa break failure da aka bincika sai a ga ruwan birki da ya sa omo ne na abu in muka yi magana sai ce wai din ya sa ɗan ruwan omo a nan wurin har zai sa yaro sauti su kafa shi to amma mun san cewa wannan yana iya lidin a yi accident a asarar rayuka to mun gani ba tsayuwa biyu ba kila shi mai maganan bai taɓa gani ba amma mun gani to kaji shi yasa da ake ganin kan wani lokaci karamin abu ana matsawa wani lokaci karamin abin shine zai kawo asarar rayuka
To yau ma lokaci ya mana hali amma dai zamu ci gaba da wannan hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin bakon namu Ahmad Tijani Muhammad muqaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira da jihar Kano da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baba ya ko makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To a gaishe ka yanzu kuma ga Sule Barma da shafin jaridun Niger.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa jami'an tsaro sun gudanar da binciken kokof a makon jiya a cibiyar kamfanin Areva dake kasar Faransa a ci gaba da neman karin bayani akan badakalar Iranium Gate wacce a karkashin ta wasu makarnaban gwamnatin Niger da hadin bakin jami'an Areva suka yi cinikin dimbin karfan Iranium mallakar jamhuriyar Niger ta bayan fage. Jaridar Le Canard Amphiri na cewa wasu 'yan asalin ƙauyen Abadam da ke yankin Difa sun fara yunkurin shigar da ƙara gaban kotun ECOWAS domin ta gudanar da bincike don tantance asalin wani jirgin saman da ya yi kuskuren yin ruwan bama-bamai a kan taron wasu mazauna ƙauyen na Abadam a ranar 17 ga watan Fabrairun 2015 har ya hallaka mutane 36 a wani lokacin da suke zaman makoki. Jaridar ta ce waɗanda abin ya shafa na hasashen cewa wannan jirgi mallakar Najeriya ne da ke aikin farautar mayakan Boko Haram. Jaridar Lebanon ta ce kamfanin attajirin nan ɗan Najeriya Aliko Dangote ya fara samun gindin zama a ƙasashen Afirka. Kamar yadda a ranar Alhamis din da ta gabata aka yi bikin kaddamar da soma ayyukan haƙar siminti samfarin Dangote a ƙasar Congo Brazzaville, abinda jaridar ta ce alama ce da ke nunin akwai yiwuwar wannan ɗan kasuwa zai cimma gurin da ya sa gaba, wato shiga sahun kamfanoni 10 da ake yi wa kallon mafi shahara a sha'anin siminti a duniya baki ɗaya kafin nan da shekarar 2020. Mukalkare da jaridar L'Eclosion wacce ke cewa wani fitaccen ɗan siyasar jamhuriyar Niger ya faɗa tarkon 'yan damfara wanne ya ba wasu 'yan tsubbu miliyan 163 na sefa a kan buƙatar su buga masa miliyan 6,000. Kodayake ba ta bayyana sunan wannan ɗan siyasa ba. Jaridar ta ce mutumin tsohon minista ne a gwamnatin da ke mulkin Niger kuma a yanzu haka da shi ake damawa a fadar shugaban ƙasa. Kwaɗayin abin duniya da rashin wadatar zuci ne suka jefa wannan ɗan siyasa cikin ƙazamar harkar da yanzu haka ke gaban shari'a. yanzu dai ana jiran zuwan aljannu su zo da waɗannan makudan kuɗaɗe. Kafin nan alkali ya garkame ɗan tsubbin da suka yi wannan wawan bugo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu.
Assalamu alaikum VOA mai magana Alhaji Adeshuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne akan gidan rediyon Amurka da jajircewa da ya yi wajen nuna majigi ma gidan rediyon Amurka. Muna farin ciki da abin da ya yi, ya nuna dukkan da duniya ta sa gaba gidan rediyon Amurka nan ya sa, kuma wannan ba karamin nasara ba ne saboda namijin kokari da yan jaridu suka bada na shiga lungu da sako da ganin yanda talakawa suka jikkita. To mun yi murna da nuna wannan majigi da suka yi, kuma da irin Ubangiji da ya jarabe mu da wannan bala'i na rikici. Muna fatan Allah ya kara kiyaye arewa maso gaba, Allah ya kara kiyaye kasar mu Najeriya, Allah ya ba mu zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Wannan jinjina ga yan ma'aikatan gidan sashen Hausa na muryar Amurka.
Assalamu alaikum VOA. Allah zai saka muku da alheri. Ai Musa Uba ne, sarkin gurabun ringin gidan Najeriya. Mun ji maurudin da na kasassu. To mu na kasassun Najeriya, mun yi ba ruwan su da mu. Kai illa nadira. Kai ba gwamnati ba kuma masu arzikin Najeriya masu isa sarki ne. Amma ba ruwan su da mu, sai dai kaji sun dau nan azincin, sun dau nan karatuncin, duk mu ba wani abu ne. Karabi da a karsana ne a Rijiya. Mu yi talahada su ci kawai suke. Talahada su ci kawai. Saboda haka mu sai Allah dai ya taimaka mana ya rufa mana asiri saboda annabi Al-Qur'ani. Alhamdulillah.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da kamar kuma ta Baluja Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da taron da aka yi a ƙasar Jordan wanda har shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya halatta dangane da yaki da ta'addanci da kuma ababuwan da suka shafi alaka da tarzoma, hakika taro ne mai kyau, kuma muna fatan wannan taro zai kawo maslaha wanda za a samu bakin garin warware matsalolin da suke damun kasuwancinmu na duniya musamman na ta'addanci.
To yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu ta dawo da labaran duniya amma a takaice.
Jami'ar tsohon shugaban kasar Yemen Ali Abdullah Saleh ta tabbatar jiya Litinin cewa an kashe shi, yayin da kuma ake ta yayata wani faifan bidiyo da aka ce wato gawarsa ce an kashe shi sabili da kare kasarsa, inji Faika Al-Said, shugaban jami'ar General People's Congress, wanda ya dura wa 'yan tawaye da ke tada kayar baya alhakin kashe Saleh a Sana'a babban birnin kasar. Karan farko tun shekarar 2011 wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya zai ziyarci Koriya ta Arewa wadda ta yawaita gwajin makamai nukiliya da take yi bana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce karamin babban magatakardarta Jeffrey Geltman zai ziyarci Pyongyang daga ranar 5 zuwa 8 ga wannan wata na Disamba. Zai kai ziyarar ne bayan wata gayyata da dadewa da hukumar Pyongyang ta yi da nufin tattaunawa da Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga cewar kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya.
To yanzu anan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salaban Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.